الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. In ban manta ba satin da yake ce muna cikin kitabu Tauba, darasi na bakwai, majalisi na bakwai. Yau za mu tashi na majalisi na takwas, darasi na bakwai a cikin wannan babi ɗin. Malam ya ce, wan abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أبو موسى الأشعري من يترجم السعشين حديثا لسكفتي بزام ساكي ميني تعالى شيني رويتونا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم دكع النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي إن الله تعالى حقيقة الله مدوككي يبسط يده بالليل ينا شمفتي هنن سدد الدري ليتوب مسيء النهار دومون وندي موننا ايكي درانا يتوب ويبسط يده بالنهار يكما شمفتي هنن سدرانا ليتوب مسيء الليل domin wanda ya munana aiki cikin dare ya tuba. Haka za a yi ta yi hatta ta tsulu a shamsu min maghribiya, har sai lokacin da rana ta hudo daga mafaɗarta. Wannan hadisin na Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin hadisan da suke nuna mana mahimmancin tuba da kuma yadda Allah mai girma da ɗaukaka yake ƙaunar bayinsa, yake son bayinsa. Idan mutum ya aikata ba daidai ba da daddare, to ranar gabaki ɗayansa za a dinga saurarensa, zai tuba, zai ce ya daina, zai yi nadama domin a yafe masa. Idan kuma idan rana in dare ya yi, daga lokacin da rana ta faɗi har zuwa alfajir ya keto, shi ma nan za a dinga sauraron shi, zai tuba, zai yi nadama. Kenan kun ga abinda Allah yake gaya mana cikin Alkur'ani, kenan ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum. Allah mai zai ci dai muku azaba, wace riba Allah zai ci, wani daɗi zai ji dan ya azabtar da bayinsa. Maganar ai maka azaba ko ai maka rahama, ai maka rahama wannan falala ce daga Ubangiji. Ayi wa mutum azaba don ya saba wa Allah, wannan wani adalci ne kuma ganin damar Ubangiji ne. Ba shi da abin da zai ɗauka a cikin ganawa bayansa azaba, amma isaci da ganin dama da iko shi ne isa wanda i daidai a masa sakayya, wanda i ba daidai ba a ladabtar da shi. Kuma duk girman laifin da bawa iwa Allah matukar ya mutu akan tauhidi, to ina da garanti yana da tabbacin zai shiga aljanna. Sai dai a ce za a jima a dimi, Allah ya tsare mu. Abinda muke fata in tamu tazo, Allah ya sa mu cika da imani. Sannan kuma in mun zo ba maganar binkice, kawai a dudduba a ce fice, domin duk wanda aka ce za a yi masa bincike ba zai kai labari. Kuma ko a nan duniya in aka ce kowa za a yi kabinsa, a ga a gurin aikinsa ya yake zuwa aiki, a kasuwancinsa ya yake kasuwancinsa, a mu'amalarsa tsakanin shi da makotansa da ƴan uwansa da abokansa da aminansa ya yake ba zai kai labari ba, sai dai ka samu wani yafi kamantawa wani kuma yafi rashin kamantawa. To wannan hadisin yana nuna mana Allah yana son bawansa ya tuba, kamar yadda ya gabata a cikin wasu hadisan ba waɗannan ba. Kun ga an kawo wannan hadisin a babin tuba, amma kuma ina tabbatar da wata matsala ta aqida, matsala ta tauhidi, shine tabbatarwa da Allah mai girma da daukaka sifa ta hannu. Kada wani yace a'a inna Allah yabsutu yadahu bin nahari, sai ce Allah yana shimfide kudurarsa. Kaiwa Allah karambani kalmar kudura ko abin da ika ma da ika, Allah biya san waɗannan kalmomin, kuma yana da ikon yi amfani da wacce ya ga dama, amma sai ya zabi wannan ya amfani da ita. To abin da ake so ka bar duk wata siffa ta Allah yadda take, yadda isuffanta kansa da yadda manzansa isuffanta shi da waɗannan siffofi, haka zaka dauke su. Sai dai ka dauki ka'idar laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu wanda yake tankar Ubangiji. Wa huwa sami'ul basir, yana ji yana gani. Kuma kada kun ga akwai ayoyi da dama na Alkur'ani wanda suke nuna maganar sifa ta hannu. Tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, wa qalat alyahud yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'idu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Wannan kun ga duk ayoyi ne wanda babu yadda za a yi kai musu tawili na cewar ba haka suke ba, ko kuma ba a babu suke ba. Watan wasu sukan dauki cewar in akai isti'malin yad ana nufin kudura, watan wani babi ne na majaz, abinda suke cewa shi majazi, abinda ake cewa shi almajazul lughawi, nayi isti'malin kalma ba mahall ba a mahallinta ba. Fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamahu, sun samu wani garu yayi nufin zai fadi. Garu yana da nufi, yana da irada, sai suka ce wannan shi ma majaz ne lughawi. Kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, matanku sutura ne gare ku, kuma sutura ne gare su. Yaya za a dauki wannan? Za ka rufe matarka ko ta rufa ka? Aka ce wannan duk wani mutane suke shigar da kansu rigingimu. Majazun lughawi mawjud, majaz na larabci akwai shi, amma a ina ake isti'malin sa, ina ne ba isti'malin sa. Duk abin da ya shafi siffa ta Ubangiji ka tafiyar da siffar a yadda take, kuma a bisa ma'anar da Larabawa suka tafsanta. Kada ka canja, kada ka juya, kada ka ce ba haka take ba, ko kuma ka ce baka gane ba. To sannan a cikin wannan hadisin dai za ku ga cewar ba za a daina karɓar tuba ba har sai sanda rana ta hudo ta mafaɗarta. Wannan yana nuna mana a ƙarshen duniya za a samu al-ikhtilal fi nizamil kawn, tsarin halitta duka zai rikice idan alkiyama ta kusanta shi. Rana ta ina take hudowa? Ta gabas? Ba a cewa gabas. Kodai ke eto in a fassara Hausa ne sai mu ce gabas, tunda mu tunda ba alkibla suka ce ba ko? In an ce alkibla wani gabas yake kallo, wani kudu yake kallo, wani arewa, wani wane ne, haka ya danganta da ƙasar da take da kuma inda ƙasar take. To rana tana fitowa ne ta gabas, shine mashrik mahudarta, kuma ta faɗa a ina? A mafaɗarta, shine maghrib. To idan watan kofar tuba wangaleliyar kofa ce, tafiyarta tafiyar shekaru ce faɗinta da tsawonta, kuma tana nan a wangale a buɗe, ba a rufe ta, ba a tsakaya ta, duk lokacin da kace ka tuba kawai sai tuban ya shige, ba za a rufe wannan kofar ba har sai idan alkiyama ta kusanta shi, sai a jawo ta a rufe. Shikenan maganar tuba ta kare. Duk abin da mutum yake yi a haka zai dore. Kuma a wannan lokacin da yaka ce za a dinga cinikayya tsakanin dan wuta da dan aljanna, domin za ya kowa tambari dan aljanna dan wuta, kowa ya san kansa. Ka zo za ka sai wani abu ka ɗaga, ya dan wuta wannan nawa? Dan aljanna na sayar maka. saboda an game yake hukunci kowa ya san matsayinsa to anan ba za a daina karɓar tuban bayi ba har sai sanda rana ta fito ta inda take faduwa da garin Allah ya waye maimakon ana jiran a ga ta fito tana sai ta fito tana da shikenan magana ta kare istighfari ba zai amfani ba nadama ba za ta yi amfani ba tuba ba zai amfani ba babu wani abu da zai maka amfani iya inda kake nan zaka tsaya to wannan shi ma yana tabbatar mana da alama daga cikin alamun tashin alkiyama a cikin wannan hadisi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم أرويتونا حديثا دكا أبو هريرة الله يكاري داء جريش يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زل الله صلى الله عليه وسلم يأتي za ku ga daga sanda muka fara karanta wannan littafin zuwa yau zuwa wannan hadisin mun karanta hadisai guda kusan 17 ko to kowanne hadisi in an kawo sunan sahabbin manzon Allah ne yake cewa da shi radiyallahu anhu in an kawo sunan manzon Allah ne yake cewa sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa duk lokacin da aka kirawo sunan sahabi ya tarabbauna anhu suna nema musu yarda ubangiji Allah ka yarda da su Allah ka kara musu yarda duk lokacin da aka kirawo sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan ce sallallahu alaihi wasallam in zaka karanta duk iya hadisan da ka sani na manzon Allah malamin hadisi ba zai rubuta sunan manzon Allah ba ya ki rubuta salatin ya fada da bakin sa kadai malaman hadisi duk lokacin da za su rubuta maganar manzon Allah in suka ce manzon Allah ya ce siman salati da baki sannan su rubuta a rubuta kisa aka ce su suka fi kowa kusanci da manzon Allah ranar alkiyama kamar yadda ya faɗa yace inna aulan nasi bi yawmil qiyama aktharuhum alayya salata wanda suka fi kowa cancantar su matse ni su kusance ni ranar alkiyama su ne wanda suka fi kowa yawaita yin salati sashe ahlus sunna ƙarya ake musu zalunta su ake yi ake cewa ba sa kaunar manzon Allah babu yadda za a yi baka kaunar manzon Allah ka yi masa salati ba zai yiwu ba sai dai kawai an ɗauki kaunar manzon Allah wani tambari ne da mutum yake sawa a aljihunsa ko a hannunsa ko a hularsa ko a unguwarsu ko ya kafa tuta a gidansa ko a kofar gidansa ko a lungunsu ko a wani guri nasa sai a ce ka gan shi nan haka shi ne mai kaunar manzon Allah kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki ce mu'amala ce in har da gaske kake kana kaunar manzon Allah Allah ce ai qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum in dai da gaske kake kuna kaunar Allah Allah yace ka gaya musu haka ya ma'aikin Allah in da gaske kake kuna kaunar Allah fattabi'uni ku bi ni sai Allah yace sakamakon wannan yuhibbukumullah sai Allah kuma iso ku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan kuma ya gafarta muku dalabawa to kaunar manzon Allah kala biyu akwai kauna wacce take kwance a cikin kokon zuciya akwai kuma kauna wacce take fitowa a aiki ba yadda za a yi kaunar ka ta cika ta manzon Allah sai ka hada waɗannan abubuwan guda biyu a cikin zuciyarka ka dinga jin ka fi son sa fiye da kowa da komai sannan kuma a aikata a ga yaya manzon Allah yake rayuwa kai ma kana kwatanta irin wannan an ce Abdullahi bin Umar ne wata ran ya ɗauko rakuminsa ya dinga rawon da shi a wani guri ya kewa ya kace Allah ga maka malam lafiya sahabi ne sai to me yasa kake wannan to lani ba ban sani ba to me yasa kake ce na ga manzon Allah ya kewaye da rakuminsa ne to da haka ni ba na zama kewaye nawa wata ila wani dalili ne hanya sai ta sa aka ratse aka kewaye aka kewaye shi ma in ya zo kuma in ya taho daga Madina zai zo umra in dai akwai wani guri da manzon Allah ya taba zama ya huta sai shi ma ya zauna ya huta in bacci yayi a gurin sa ya bacci in an ce ya ci dabino shi ma sai ya samu dabino ya ci a gurin saboda me iqtida'an bi alayhi salatu wassalam saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine Abu Huraira yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai abin da yawanci ake yi a zamanance ƴan bokon Laraba sun suka kirkiro abin wanda ba su da fikihu ba su da fahimta ta addini mai zurfi idan aka rubuta kamar yadda ake in aka rubuta aka ce Allah subhanahu wa ta'ala da boko me yake sa get me to me matsalar ka in kace subhanahu wa ta'ala ka rubuta da boko me matsalar ka zai cinye ma guri ko ya baka takaddar ya baka bira ya baka lafiya ya baka yan yatsu amma kana nufin wannan abin da zaka ce subhanahu wa ta'ala zai cinye maka shi kuma idan za a rubuta in aka rubuta muqala rasulullahi sai a fa fard ko a sa sallam sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan rashin ladabi ne da kuma rowa a rubuce kai rowa salati a bakin ka kuma kai rowa a rubuce ka cika fit haka malaman hadisi suke har ado suke matsala in za a rubuta sallallahu alaihi wasallam sun sai an san wani abu da aka rubuta aka kyautata wannan abu aka fito da shi gwaragwara in ka kalle shi zaga sallallahu alaihi wa sallam aka ce kai wasu ma cewa suke kan ma ka tsaya kan sallallahu alaihi wa sallam tunda cewa kai inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman an ka ce qala rasulullahi sai ka ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama kaza zuwa karshe kai ma salati cikakke wasu haka suka ce saboda kada ka zama marowaci albakhilu man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya marowaci zumbuli shine wanda aka ambace ni aka kira wa suna na yana ji bai min salati ba mu kuma al'adun mu zaga idan aka kira wa sunan manzo Allah sai aka shafa kuma zaka ga inda ake son ayo manzo Allah salati mutane sai su yi masa zama marowata abinda an ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadar sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci to kaga wannan da yake nariye ne domin a ce yana manzo Allah salati ko yana Allah tasbihi sai ya bude muryarsa amma gurin da za a kirawo sunansa a ce ai manzo salati ko kuma shi in ka tambaye shi sau nawa ya kawo manzo Allah salati ba zai iya kirga maka ba amma yau in aka ce da shi rubuta maganar da kai yau daga fitowar rana zuwa faduwar ta ba zai iya rubuta ba saboda yawan ta amma kuma yawan salatin da iyo manzon Allah ya karanta shi sa malamai suke cewa mu kiyaye da'awa watan cewar ni kaza ne ba sai ka faɗa ba kanka sai ka nuna kanka ka ce kai wani ne ka bari aikin ka ya nuna wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa ba sai kai kanka tantiya ba kai wannan barinka mu ne kaza mu ne suwane ne wannan tantiya ce duk wasu mutane da aka siffanta su da wasu kofi ba su suka gaya wa kansu ba Maliku ibn Dinar yake cewa qulu liman lam yakun sadiqan la tata'ab duk mutumin da isan ba shi da ikhlasi ba dan Allah yake wasu abubuwansa ba dan ya burge mutane ko dan ya nuna mutane sai shi abu kaza ne ku ce kan ma'i wahalar da kansa domin Allah ba ruwansa da wannan aiki shi ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man taba duk mutumin da ya tuba qabla an taqlu ash-shamsu min maghribiha tun gabanin rana ta hudo ta mafadarta taballahu alaihi sai Allah ya karbi tubansa to a nan gurin abinda ake son a nuna mana al-mubadaratu bit-tauba kada ka yaudari kanka kada ka bawa kanka dama ka dinga cewa ai yanzu da dan dama ko da dan lokaci bari in dan wata kana yin abinda ba daidai ba da ka tuna kaka ce sai an jima kai ka tuba don baka da tabbas wa ike da tabbas zai kulle kofar sai bude da kansa mutane nawa suka shiga daki suka yi sallaba da kowa aka yi hira aka yi duk abinda za a yi sai balla dakin aka yi mutum nawa ne aka yi sallama da shi ya shiga motar sa sai bari da shi ya mutu kuma ba maganar mutuwan nan ba ta da alaka da tsufa ko yarinta ba ta da alaka da cuta ko rashin cuta sai ka ga marar lafiya ya tashi mai lafiya ya mutu kuma baka da wani dabara da zaka yi ta bille maka, aka ce to dole ka tafi. To shi sa ake son mutum ya zamanto ina da nan da nan da ya tuna yayi ba daidai ba, ya tuba. Domin ya haɗu da Allah lami lafiya. Kuma koda ina da wasu abubuwan da yayi istighfari, ya tuba, yayi nadama, to sai ka gani sabon sa zai zama da sauki. Ya zama daga cikin cewa fa amma mun duke kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran, za a yi masa hisabi mai sauki. To ko wannan hisabi mai sauki din me kuke fahimta a nan? Za a dan bincika ka dan kadan a tsallake wasu abu a dinga hada takarda guda biyu uku uku ana ta eh to nan dai kikenan ba ku ne eh to haka a kuke tsammani an ce ba shine hisabin yasiran. Hisabin ne sai ba a duba man aka zo sai aka to wani ne shige shikenan an gaba ba wani magana kamar kimta da bismillah nan da nan an gaba ka fice amma dai aka tsayar da kai aka ce eh guri kaza a guri daya ba za ka kai labari guri guda kadai in aka tambaye ka ma ni'imar da Allah yi maka wani mutum aka baya wa Malam Hassan al-Basri labarinsa aka ce ga wani mutum can ka gan shi duk abin da aka masa mai daɗi baya ci ba zai sa mai daɗi ba ba zai sa mai taushi ba ba zai hau mai ko takalmi ba wa ya sa kansa cikin wahala in riga ma zai sa ta gashin tumaki za a ɗinka masa mai ƙaiƙayi wacce za ta dinga sukansa irinsu ne aka samu wani in zai kwanta ma aka kawo masa ba katifa ba gado sai shimfiɗa tabarma sannan ya jira masa duwa zuwa kasa sai ya kwanta saboda ya dinga tuna Allah har da mai ɗan saka wasu abubuwa kamar ɗan ƙusoshi ko ɗan ƙarafuna yadda in ya ɗan murgina za a soke shi saboda takawa aka gaya masa aka ce ga halin da yake ciki sai ce haza rajulun ahmaq fa hal qama bi shukri ni'matil ma'il barid ya iya bada ni'ima ladan ni'ima ya iya godiya ga Allah bisa ga ni'imar ruwan sanyi da isha ka sha kishirwa ka samu ka kai azumi ai dai ka ce da Allah to ai kai ne wa azumin ko to da kai azumin ka sha rana sai baka ruwan sanyi sai ka sha ka ji dadi wannan dadin da ka ji ka iya bada ladan wannan sakamakon wannan ni'ima duk abin da Allah yi maka na wata ni'ima sai an tsaye da kai ranar kiyama an tambaye ka akan wannan ni'ima ka gode wa Allah ita to amma za a yi maka hisaban yasiran kawai shikenan sai abin da sai a haraka ka sai a sallame ka ta huce Allah ya sa a yi mana hisaban yasiran to shi ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tuba kafin rana ta kuzo daga mafadarta to Allah zai karɓi tubarsa. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما شما عبد الرحمن أبو عبد الرحمن بن ترجمة عبد الله بن عمر حكم من da shi da sayyidina Umar da ɗan da uban da mun yi tarjama a hadisan da suka gabata ina ga su ma ba sai mun sake maimaitawa ba. To a cikin wannan hadisin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha haƙiƙa Allah yaqbalu tawbatal abdi a wasu za ku ga akwai kuskure an rubuta la haka ne to akwai a wannan na kuma da akwai ko akwai wanda suke ƙara la a nan tuntube ne na rubutu inna allaha yaqbalu tawbatal abdi Allah ina karban tuban bawa ma lam yugargir mutukar bai kai gargara ba. Gargara larabci ne gargaratun gargara yugargiru ne yake nufi da gargara watan rai ya zo nan in ya zo makogoro mutum ya tabbatar ya kamu ya shiga hannu sai ce Allah na tuba sai Allah ba zai karɓi tubansa ba shi ne aka ce irin tuban da Fir'auna yi فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل رواية كما باكين سيأفار شواهب فلنسي إيتي أي آباد جسكيا wannan ka gare masa amfani ba to duk abin da zakai kada sai kaga ka shiga uku kamar mutumin da yake shan giya ne an ce daina sha ya kiye ci gaba da sai da tsufa in an kawo ya sha sai ya amai wannan tuban da ibada da saboda ya kasa yi ne da zai samu dan dama da zai ci gaba da kurba ci gaba da kurba su ne so ake ka daina abin lokacin da kake saliman mu'afan lafiyar ka kalau baka da wata matsala ba kuma wanda ya tsara maka ido ba kai tsakani da Allah to haka na mutumin da yake yin wani abu wanda yake ba na daidai ba na laifi matukar ya zo gargara to wannan tuban nasa ba zai masa amfani ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walaysatit tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al maut قال اني تبت الان sai dai lokacin da mutun ya ga mutuwa ta zo masa ya tabbatar tafiya zai yi sai ce yanzu na tuba na daina shine ma'anar Allah ina karbar tuban bawa matukar bai kai gargara ba shi ma wannan yana nuna mana ana son mutun ya zama tun ina daga cikin masu yin mubadara gaggawa da sauri na daina saba wa ubangiji da kuma tuba izuwa gare shi وعن ذر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عفال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا ذر فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابته لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها أمه فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا اغضض قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح ولن za ku ga wannan sahabin ba wannan ko kuma mu ce tabi'in wannan hadisi za ku ga mutane guda biyu ne a farko wanda suka roita hadisin daya ya karba daga gurin nabiyin ko na farkon ya karba daga gurin nabiyin na farkon shine Zirr bin Hubaysh shi wannan ba sahabi bane almajirin sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce da shi Zirr ibn Hubaysh tabi'i ne me yasa aka ce da shi ba sahabi bane yazo zamanin manzon Allah mun gobe musulunta sai bayan manzon Allah ya bar duniya sannan ya musulunta kun ga ba sahabi bane shi yasa aka ce ya riski zamanin jahiliya wani bangare na duk hayaniyar da aka yi a jahiliya ya riske ta amma imaninsa da musuluncinsa ya yi jinkiri ne, amma dai ya ji maganganun Sayyidina Umar ya karba daga gare shi, ya ji daga Sayyidina Aliyu radiyallahu anhu ya karba daga gare shi. Kuma ina daga cikin mutanen da ake cewa da su al-mu'ammarun, wanda suka jima a duniya, domin bai bar duniya ba sai da shekara 120 a duniya. Kun ga ai ya tabo tanke, ya tabo jahiliya, sannan ya tabo nan. Ace ya shekara ya rasu ne a shekara ta 62 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga kenan kafin zuwan manzon Allah da shekara 50 ma ina raye baya. Koda ka kun ga ya sha niya, ya jima, kuma sannan ya karko mai amfani, tunda ya zo bai imani ba, amma ya musulunta, ya ga abin da aka yi a jahiliya, sannan ya zo yin rufiki daula ta musulunci. Malaman hadisi sun ruwaito hadisai da dama irin nasa, sun kawo su a cikin littattafansu na hadisi. Akwai ire-iren hadisansu, za ku karo da su a cikin littattafai har guda 1170 shi kadai. Wannan shi ne Zirru ibn Hubaysh. To shi ne na gaya muku tabi'i ne, duk da tsawon shekarunsa, amma ba za a ce da shi sahabi ba, domin sahabi shi ne wanda ya ido biyu da manzon Allah, kuma ya ba da gaskiya da manzon Allah. Ko kallon awa ɗaya kai ma, in dai kun ido biyu da shi, kai a matsayinka na mummuni, a matsayinka na musulmi, ka zama sahabi. Suhuba, ka zauna tare da annabi, ka makotaci annabi, ka kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ne yake cewa, kun ga dai ga tsananin abin da ya samu, da yawan abin da ya samu a gurin Sayyidina Umar da Sayyidina Aliyu, amma wannan ba ta sa yana jin cewa ya kure ilimi ba, kamar rudin da yake samu mu a yanzu. Sai ka dan karanta ɗan wasu abubuwa, ɗan kaɗan ka bar abubuwa da yawa, amma ka zama shehi, kana fatawa fi kulli shay. Shi ne ta fannin yanzu abin da mutane suke faɗa, zai fa kansa a ciki. Wai shi malami ko ta tambaya sai a wurga masa, sai kuma ya ba da amsa. Da wata zai yi wayo, da wata zai dabara, duka dai tambaya ce a gurinsa, sai ya ba da amsa. Shi yasa suke cewa man takallama fi ghairi fannihi atabil aza'i. Duk wanda yi magana a fannin da ba nasa ba zai zo da abubuwan ban mamaki. Haka wani malami sai a je a kira shi, wani masa tambaya akan wata harka ta likitanci, mai haɗa shi da shi. In an matsa da likitanci sai tura ta wani guri ya ce, ku je wurin likitanci ku tambaye su. Ku duba matsala ta al'ada ta mata. Sau da yawa akan yi wa Imam Malik wannan tambayar, sai ya ce a nemo mata. Shi za a yi wa tambayar, sai ya ce dakata mala, a je a kira wanta da wanci. Sai musu tambaya ya ce, me in mace ta ga kaza sai kaza, ya ake kaza, ya ake kaza. Sai sun ba shi amsa, sannan ya gina nasa hukunci. Saboda a mai da abu zuwa ga ahalinsa. Shi sa muka shiga karambani ya yi mana yawa, su malaman suna karambani, 'yan duniya kuma sai suka koyi karambani. Haka kawai mutum sai ya shiga rediyo sai ya jawo aya, sai ya jawo hadisi, sai ya tabbatar maka da abin da yake kai. Ayar nan ne mahallinta, ya dace a kawo ta, bai dace a kawo ta ba, ya jawo ta daidai, bai jawo ta daidai ba, oho, shi dai ya kawo. Tunda yanzu kasuwar an gano cewar wacce ake iya cinta a fita lafiya, ba riba, ba bashi, ba duka, ba zagi, ita ce kasuwar karatu, kuma na addini. Shi wannan ba matsala, kowa zai iya zama malami ko? In dai ka na tsaron ni ko? Ko kuma ka yi shiga wata alama ta malami sai ka shiga kawai cikin su ka saje. Ba ka da matsala, amma akwai inda mutane na an ce ka je ka shiga cikin su kai musu karambani, ba za ka je ba. To za ka kowa da kowa sai yi maka karambani, wani ma sai ya zo ya ce da shi, ko da yake dai ni ba malami ba ne, amma dai kaza da kaza. Shi ba malami ba ne, amma kaza da kaza. Su ko malaman an bar su a tasha, in ma wani mai min taro ne, aka wuce asar maka labuɗe mana taro da addu'a, a kulle mana taro da addu'a, aikin sai ya buɗe ya rufe. In za a yi bayanin halal da bayanin haram, ba za ku ba kira shi a ce zo yi bayani. To shi ne yake cewa wannan na kawo mana shi ne domin ku ga shi wannan Zir ibn Hubaysh din ya zauna da manyan sahabbai, kuma kowanne an yadda da iliminsu da karatunsu. amma wannan tasa yana da wani abu da bai sani ba ko kuma ya san shi amma zuciyarsa bata kwanta a rai ba bata kwanta masa ba akan abu ite ataitu Safwan ibn Affan ite sai na zo gurin Safwan ibn Affan wannan suna cewa shi Safwan ibn Affan al-Muradi al-Kufi as-Sahabi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je yaki daidai tare da manzon Allah har yaki guda 15 duk tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana daga cikin falalarsa an ce manya-manyan sahabban ma da ake buga misali da su su kansu sun je gurin su sun nemi karatu irin su Abdullah ibn Mas'ud yayi ruwaya a gurin sa amma ko ba shi da hadisai da yawa hadisansa yawanci wanda aka ruwaito a cikin littafin hadisai ba su fita hadisai guda 21 ba mai hadisi 121 a cikin littafin hadisi shine mai hadisi 1170 yaje gurin sa neman karatu kun gane cikin watan wannan akwai maganar wani mutum ana ganin ya fi ka ilimi amma ya zo gurin ka a abin da yake jin ka fi shi sanin wannan shi sa idan mai karantarwa ya dora kansa cewa ya san komai zai sha wahala komai ite ya sani ba za a yi masa tambaya ba an kirkiro na ba tarbiya ana cewa shi husnul takalluf in an ma tambaya ko baka san amsa ta ba kai da gara haka suka ce domin wai in ka ce baka sani ba sai a raina ka to shine ite sai nazo gurin sa as'aluhu 'anil mashi 'ala al-khuffayn ne masa tambaya game da shafa a kan kufi ina sauri ne wallahi na so na tawo da kufi dan mafi yawancin musamman yara ba san me kufi ba ana cewa al-mashu 'ala al-khuffayn al-mashu 'ala al-jawrabayn jawrabayn ana kamanta shi da safa amma dai kufi na so na tawo da shi sai in daga shi sai kwai ne wanda ba mu iya santa sai sadan sai ya shiga tarihi amma ban manta ban Allah ya fi sati mai zuwa ko da mun fita daga babu zan zo mana da shi sai mu gan shi to shi kufi wani abu ne wanda ake sa shi baya kaiwa ma rabin korin mutum kun fahimta in ka fice idan sau da rabin dani yawanci baya fita iyalan gurin kuma shi ba a cika sa shi ai ta yawo a gari ba akan sa shi ne saboda maganin sanyi akan sa shi idan ya zama to guri mai tsafta ne kamar cikin gida wanda babu ruwa ko masallaci da yake yashi ne a wancan lokacin amma mu ba mu rabe ba mu damu da yawan saka shi ba yanzu wanda suka fi yawan sa shi babu kamar ɗan Asiya kuma a yanzu a duniya ma babu wanda suka fi iya ɗinka shi irin mutanen Pakistan da India su da suka bashi muhimmanci ma har hadisan ƙarya suke ruwaitowa na halalar sa shi wanda ya saka kufi ya sallah za a bashi lada kaza wanda ya saka kufi ya kaza za a yi wadai da haka suna ta faɗa falalar sa abu ne wanda yake fata ce ake amfani da ta mai laushi a sama a ciki kuma sai a sa yaki ai mashi shimfiɗa shi ne lafin daga ciki a yanzu a zamani ana masa zinc yadda in ka saka shi za ka zuge kuma za ka iya saka shi in dai ba mai kauri ne naka sosai ba za ka iya sa mata takalmi ba kafa ciki ba amma kafa ciki ba zai haɗu da shi ba sai dai in yi maka yawa kafa cikin sosai amma takalmi kamar wanda za ka tura kafa haka ba mai ɗan yatsa ba za ka iya sa shi tare da kufi to shi ne za ka iya yawo a cikin gari shi ne ake ta magana a kan duk mutumin da ya saka shi in dai ya yi cikakkiya alwala kuma ya zamanto ba ya gagge ba ne ba kuma a ganin wani bangare na dunduniyarsa a cikinsa ba mai sharshar ba ne sannan kuma lafiyarsa ƙalau in kai alwala cikakkiya ta sallah sai ka saka shi to ko alwala ka ta warware ko ka yi fitsari ko ka je bayan gida ba magana cire shi kawai in kai alwala in ka zo kansa ya za ka yi kawai sai ka shafa shi shine anan ake daukan kira'ar idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wannan kira'ar kenan akwai kuma kira'ar wa arjulikum to malaman fiqhu suna kawo shi a babun fiqhu tunda maganar alwala ce diyocin hadisan da suka zo a kansa akan maganar hukuncin mutumin da ifitsari ko ya bayan gida in ya tashi ya cire hukuncinsa an masa rangwame yayi shafa kwana ɗaya da wuni in ya shafa kwana ɗaya da wuni bai taba cire shi ba to babu laifi da kwana ɗaya da wuni sai ya zare shi sai ya saki sabuwar alwala sannan ya mai da kayansa idan kuma kana halin tafiya ne an baka damar kai kwana uku da dararen su kwana uku tafi yana kafa ka ba ku cire shi ba duk sanda kai bayan gida ko kai fitsari ko alwala ka tawarware kawai saki alwala zaka in ka zo ba sai ka wanke kafar ka ba kawai sai ka tabo ruwa sai ka shafi bayan ba ma sai ka shafi kafan ba to malamai suna kawo shi anan amma kuma a littattafan aqida ana kawo shi a babun aqida me yasa sa shafa akan kufi matsala ce ta kihiya amma ana kawo ta a babun aqida akan ce yana daga cikin aqidar ahlus sunnah wal jamaa suna ganin halaccin shafa akan kufi aka ce saboda me saboda a bambanta su tsakanin su da yan bid'a yan bid'a da ake nufi a nan gurin shi'a so da su shi'a gurin su ba a shafa akan kufi ba a shafa akan kufi a gurin su to ahlus sunnah dan su tabbatar da cewa hadisin shafa akan kufi hadisi ne ingantacce har imam ahmad yake cewa to ya zani mutanen da suka kore suka karyata hadisi 15 zuwa 14 na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rami da su hadisi sama da 10 su ne suka zo akan shafa akan kufi da halaccin sa to shine wannan sahabin Zir ibn Hubaysh shine yace sai nazo gurin Affan Safwan ibn Affan ne masa tambaya game da shafa akan kufi sai yace ma ja'a bika ya Zir me ka hauka kuma wannan yana nuna yayi dogon tafiya ne me yasa ka nuko gari kai wannan dogon tafiya ka zo guri na me kake so fa qultu ibtigha' al-ilmi sai yace neman ilimi neman ilimi kun ga ashe ba asara bane ka biya kudin mota ka tafi wani guri ka je kai karatu ba asara bane ka biya kudi ka tafi wani guri domin ka ji karatu a gaya maka Allah ya ce a gaya maka manzon Allah ya ce kuma ba uzuri bane wani ya ce da kai an hana hawa babur na daina zuwa gurin da ake yin karatu domin duk harkar sa ta rayuwa bai daina ta ba wata kadai ba zai iya ita ce zuwa karatu da can in zai tafi zance an hana hawa babur da yake hawa to me yasa ba zai hau abin da yake hawa an zaci zance bai zo ya karanci ilimi da zuwa zance da neman ilimi wanda ya fi lada zance ba lada yau tunda zance zuwa zance ba lada kawai in ka ganta ka tura an maka izini ka je kun gaisa ta yadda ka gamsu to me da zuwa zancen kuma in dai ka shirya ba sai a aure in baka shirya ba kuma kar ka zo ka bata mata lokaci ko ka bata wa kanka kawai in ba shirye yin aure ba kada a tashe shi ita kanka ruda mata lissafi kai ma kanka ruda kanka lissafi duk mutumin da ije fa kansa cikin abin da bai shirya shi ba zai damu shi za ka samu taure ya me yake damu ka al'amura ne suka da ba da alƙawari da dai shi tunani ya zai hada lege ya zai yi kaza in kuma ya hada duk abin da zai tura in aka ce an baka sai jinin sa ya hau neman gida neman wane ne neman wane ne su ba da suka ce da kai sun baka sai jinin su ya hau gado kifa kayan daki kayan wane ne abubuwa ne rikici iri to ya kamata duk wanda bai shirya ba kada ice in ka shirya ka ce in baka shirya ba kai shuru ka hakura kyawawa ba sa kariya su ne dai wani zai ga cewa ai in na tsallake wannan wallahi wani ya zo ya same ni ya ce da ni tsariya ce ne take kuma wallahi an ce sun ma ci mutunci na sun ce ba zai ce ba sai ka hakuri ki wallahi ba zan yi hakuri nake to yanzu ne kake so ai so nake ai wata addu'a Allah ya jiyo sai nake to ai tunda ba ta son ka in aka yi mata addu'a Allah ya juyo da hankalinka mun yi maka abin da ake cewa da shi as-sarfu mun yi maka abin da ake cewa da shi tiwala mu kuma aqida mushrika ne duk matar da ba ta son ka ai mata wani kulun goto ta ji tana son ka shirka ne wannan abu ko kuma kai ba ka son mace ta yi maka wani abu hankalin kai koma kan ka shi ma shirka ne shi ne as-tiwala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da laya da tofi wanda ba shi da kan gado kamar irin na sakandami kenan da ake yi wanda ba shi da ma'ana, sannan kuma da abinda zai juyar da wata taso wani ko ta kishi ko iso yadda wata zuwa wani ko wani zuwa wata. Kisa shi ne zai ba dai wata dabara da za su ce dai babu dai anan dai babu. To irin wannan shi ne, to shi ne yake sai na zo na ce da shi neman ilimi. Ashe babu wani hanzari da mutum da zai bayar ya ce ba zai nemi ilimi ba, ko ya ce da kai na girma ko na manyanta ko na yi wani ne. Imamu Ahmad dan Hanbali shi ake cewa da shi Imamu Ahlus Sunnati wal Jama'a, duk da wannan matsayin nasa aka ce in ya fito zai tafi karatu sai ga yara za su riga shi zuwa su kama guri, sai cire silifansa sai tura ɗaya na a tura tsaya sai ta guri, saboda wanda ya fara zuwa zai samu kusanci da malamin. Kuma sannan duk bayanin da za a yi baya bukatar sai ya dinga ɗage tunda ba lafi fika balle iji, saboda haka sai su dinga tsaye a ce yaya haka ita abin ba na wasa ba ne sai in kyale su. Saboda haka da babba da yaro a wajen neman yadda za a bauta wa Allah, yadda za a san Allah, duka ɗaya ne. Babu wani wanda baya son ya yi daidai a addininsa, ko yaro ko babba, kowa ina so. Don haka wannan abu ne na samun daraja da matsayi a gurin Allah maɗaukakin sarki, shi sa ba a wasa da shi. To shi ne yake cewa abinda ya fito da ni neman ilimi. Faƙala, to su ko malamai ɗabi'arsu duk lokacin da ka zo da wani bayani sai kafin a yi maka bayanin sai a baka wasu bayanan, tunda ya ce neman ilimi ya zo, to bari a gaya masa falalin neman ilimi. Sai ce da shi innal mala'ikata, mala'iku ta zaɓo ajini hata hali talibin ilimi, suna kwantar da fukafukinsu ga ɗalibin ilimi ridan bima ya tsulub, saboda abin da yake nema. Me yake nufi da wannan? Malaman aqida suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne ya faɗi wannan magana, tunda ita ɗaliban ilimi mala'iku suna ajiye fukafukinsu su hau kai su tafi. Aka ce kaji ta kaji alamar fukafukin, baka ji alamar fukafukin ba, manzon Allah ya bada labari. Me za ka yi? Imani, annabi ya bamu labari ya ce duk sulusun ƙarshe na dare idan ya zo, Allah ina zuwa saman duniya ina cewa waye mai bukata in biya masa, wa yake neman gafara in masa, wa yake son wani abu in bashi. Ite a malaman suna suka ce a cikin ku ya taɓa jin wannan magana? Akwai wanda ya taɓa ji? In ka ce ko baka yarda ba, me ye matsayinka? Ka fita daga musulunci. Saboda haka duk wani abu wanda manzon Allah ya faɗa game da Allah haka yake, ka sani ka fahimta, baka fahimta ba, manzon Allah kaɗai shi ne in yi magana ba a buƙatar lalle sai ka gane abin da yake nufi. In na aiki ne kawai aikata, in na bari ne bari, ba ka da buƙatar sai ka samu illa ko hikima. To me hikimar yin haka? Ba mu san hikima ba, ka aikata kawai, shi ne abin da ake buƙata. Shi ne ma'anar sami'ina wa afa'ana, mun ji mun bi. To wannan ajiye fukafukin nasu da suke malamai bayan sun ce wannan zahiri ne haka yake, sai dai ba lallai bane mu gane. Sannan kuma daga cikin wata ma'anar da suke cewa duk mutumin da ya je neman ilimi kuma Allah ya bashi ilimin, yadda mala'iku suka rusuna wannan mutumin, kowa sai ya rusuna masa. Ko ba a san ka, ko ba a kaunar ka, in kana da ilimi sai an girmama ka. Ko koda mutum a bayan gidan ka zagin ka yake, in ka samu ilimi in ya ganka sai akara maka Allah, sai ya sai da kai akara maka Allah a bayan gidan ka. Kuma yabta wannan, saboda haka shi ilimi in dai an same shi sai an samu ɗaukakar duniya, sai kuma an samu ɗaukaka ta lahira. Sannan daga cikin abin da malamai suke bayani a nan gurin cewa duk mutumin da Allah ya sa ya yi ilimi, musamman in ya saka takawa da tsoron Allah a cikinsa, to sai Allah ya sa sunansa ya wanzu a wannan duniya. Saboda ba yadda za a yi ka sami ilimi baka karantar da mutum biyu uku ba, huɗu rowaka. Kun san akwai malamin rowaka, yana da ilimi amma gani yake in ya baka da yawa kai ma saka tarar da shi. To amma kuma wannan a kuɗi ne in kana ta bayarwa yake cewa za su kare, amma shi ilimi in kana ba da shi me yake faruwa yake yi? Domin kai ma kanka nazari kake wa kanka, daɗa gogewa kake ƙara samu, sannan kuma albarka daɗa ƙaruwa take a rayuwarka. Fakultu, sai shi Zir ibn Hubaysh ya ce, sai na ƙara cewa da shi bayan ya gaya ma wannan fa'idar, an ce duk lokacin da wani ya zo ina neman wata fa'ida, inda fa'idar da ka san ina bukata, ƙara masa ita. sai na ƙara cewa da shi qad hakka fi sadriya al-maktu ala al-quffay na dan samu kaikayi a kirji na abinda yake nufi a raina ni hankali na bai kwanta ba da maganar shafa akan kofi shine suka tafi kin da ke cikin wannan maganar duk wani abu da ka sani na addini indai kaji kana da dan shakka da kokonto a cikin kai shiru kai tambaya kaje ka samu wanda kake jin ya sani wayan maka da kai kada ka dinga yin abu ka gamsu ba in baka yi sa ba sai ka kasa samun ladanka ko kuma ka kasa samun abin da ake samu an yi wannan abu ya ji yana jin kaikayi game da shafa akan kofi ba'dal gha'iti wal bawl ya san ibtida'an fil asli halal ne a yi shafa akan kofi in an saka shi to amma idan mutum ya shiga ban daki ba yayi bayan gida ko ije ifitsari in kai rihi alwalaka tawarware wannan kamar a hankalta a iya yin shafa din amma ka je kai bayan gida kai fitsari kuma sannan kai alwalaba za ka wanke kafarka ba yace wannan abin ya dan so fa arena sai ce wa kuntum ra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma kai mutum ne daga cikin sahabban manzon Allah ina ganin ya kamata in zo gurin ka in maka wannan tambaya tunda kai sahabi ne kun ga wannan ina nuna maida sanin abu zuwa ga mazowansa maida ilimi zuwa ga ahalinsa duk wani kowane fanni na ilimi sai ka duba wane ne kusan wannan fannin sai kai masa tambaya in akai haka ba za a samu matsala yace fa ji'tuka as'aluka shine nazo inda maka tambaya hal sami'tahu yadhkur fi zalika shay'an ka ji manzon Allah da kullanka ya ambata wani abu game da wannan qala na'am sai Safwan ibn Affan yace kwarai kuwa kana ya'muruna idza kunna safaran ya kasance yana umarna yana mana umarni idan mun kasance a halin tafiya in mun kasance matafiya aw musafirina ko a halin tafiya safaran idan mun kasance matafiya aw musafirina ko mun kasance a halin tafiya kun ga wannan safaran din nan ya zama kamar ism ne kamar suna ne musafirin kuma ya zama kamar hal a halin kasancewa mu muna tafiya Allah nan zai a kifafa na salasata ayyamin wa layalihinna kada mu yadda kada mu cire kuffin mu an mana rangwame har tsawon kwana uku da dararen su illa min janabati sai in janaba ce kadai ta same mu in janaba ta kama ka to dole sai ka cire kuffi za ka yi wanka domin za ka yi wanka da shi ma lakin min gha'itin wa bawlin wa nawmin sai dai dan mun yi bayan gida ko mun yi fitsari ko kuma mun yi bacci mun tashi wannan sai ba a kawo amsar ba amsar sala ba sai mun cire shi ba kun ga da bacci da fitsari da bayan gida in ka saka kuffi in dai kayi alwala cikakkiya to in zaka sake sabuwa ya zaka yi ka wanke ko ina sai ka shafi ina kansa wannan shine fa qultu sai na kare masa wata tambayar nace hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an kun ga kenan matsala nawa ta kawo shi biyu matsalar shafa akan kuffi bayan alwalar ta warware ta hanyar bayan gida fitsari bacci sai aka bashi waccan amsar aka kara masa da janaba wanda bai tambaya ba aka kara masa da fa'ida da kuma darajar dalibin ilimi sannan sai ya kara wata tambaya ta biyu yace ka taba jin manzon Allah ina wani bayani game da soyayya alhawa kalma ce ana cewa ita min al-kalimatil mushtaraka akan ce alhawa ana nufin son zuciya akan ce alhawa ana nufin al-hubb afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wannan na son zuciya ne abinda yake ba daidai baka ji shi kake so kai amma ko magana ta kauna shine al-hubb ka ji manzon Allah yayi wani bayani game da soyayya kaji kana son wasu mutane wato wannan shi tambayar da yake yana tambaya ne akan soyayyar shi ba sahabi bane bai zo gurin annabi ma ya gan shi ba tunda bai imani da shi ba kaga ba ya so kusa ba to yanzu abubuwa sun zo gashi ya samu kansa a musulunci ya samu ilimi na addini yana cike da kaunar manzon Allah yana cike da kaunar sahabban manzon Allah amma a ganin sa ba shi da aiki irin nasu wannan soyayya ta za ta yi masa amfani qala na'am ita shi ma naji kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, wannan shine ka'ida ta sunna. Duk abinda zaka ce ko zaka aikata ka kallabe shi da maganar Allah ko maganar manzon Allah. Me isa kake yin kaza? Saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kaza, ina yin kaza. Me yasa ka bar kaza? Saboda manzon Allah ya ce a bari. Sai ce to na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzon Allah fi safarin a halin tafiya. Fa baina nahnu indahu, muna zauna a gurin manzon Allah. Haka sahabbai suke. Idan manzon Allah ya zauna ba ni ta suke da shi. Sai dai in sun fahimci yana da wata bukata da yake son ya kaita, kamar an yi tafiya, in sun fahimci yana son ya huta. In an sami ƴan bishiyoyi, wasu masu inuwa, wasu marasa inuwa, sai sahabbai su hakura da mai marasa inuwa din, sai su bawa manzon Allah. In dan ta shine zai ban musu su, amma sai ya Rasulullah kai zaka zauna da sai su dan kara masa wani abu ya dan ajiye kayan sa ya kwanta yi bacci ya huta, sai su yi nesa da shi. Lokacin da mutum yake son ya kwanta, ai kaga ba a zo kusa da shi. Kuma wannan sun ce ladabin mu'amala da mutane. In kuna tafa da mutane, idan kuka rufo wani baya, idan ya zo wani guri ba cewa za ku yi sai kun ga abin da yake ba, sai ku dan saurara dan ba ku sani ba abin da kuke zai so ku gani ko zai so ku ji. Amma mai yanzu wasu karaka ko wani guri sai su riga ka shiga. Idan ana wani bayani su kara matsashi, me ake cewa, me ake tattauna, me ya faru? To da su sahabbai ba haka suke ba. Akwai ladabi da suke yi tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A karkashin wannan ne malamai suke fitar da ladabin mu'amala da mutane. To yace muna zaune tare da manzon Allah, yadda in ya zauna, in dai ba bacci zai ba ko wani abu, muwa mukan zo mu kewaye shi, sai a yi zaman makaranta, kowa ilusu domin ya san alheri za a fara. Wanda yake da tambaya in ya Rasulullah kaza kaza kaza, wanda yake da wata fatawa'i, wanda yake da wani abu, kai har mafarki ma an yi zuwa ake a tambaye shi, ya Rasulullah ni ne mai mafarkin kaza. In ma ba a yi ba, an ce wani lokacin aka yi sallar asuba, in ya gama zikirinsa na sallah sai ya juyo, bayan daman juyowa yake an yi sallama. To in ya gama zikirinsa sai ce akwai wanda yi mafarki, in ka yi sai ka gaya masa, sai ya ba ka amsa. Ko yi wata tambaya, wata wannan kamar bude kofa ne ko wani yana da wata matsala da zai. Wani an masa haihuwa ce jiya an mun haihuwa ya ma'aikin Allah. Shi ma kuma haka yi, aka yi mara haihuwa ya zo bayan yi da sallah ya ce jiya an mun haihuwa da dare. An haifa mun ɗa namiji, na sa masa sunan babana Ibrahim. Annabi Ibrahim baban manzon Allah ne, kaka matsayin baba ne. Za ka iya cewa da babanka baba, za ka iya cewa da kakanka baba. To tun da Annabi Ibrahim kakansa ne, sai ce da shi babana. To suna zaunan haka, izna dahu a arabiyun, sai wani mutumin ƙauye, irin ƙauyawan ne, shi ne a arabi. Watan kalmar a arab, wasu suna cewa ba a cewa da mutum a arab sai dai in balaraban ƙauye. To ko ɗan binni ne kai, bahaushe ne kai tukur, in zai ba ƙauye ne kai, za a iya cewa da kai a arab, za a iya cewa da kai a arabi. Domin kalmar ba tana nufin yaren ba, tana nufin ba ƙauye. To sai wani ba ƙauye sai ya ƙwalla manzon Allah kira bi sautin, da wani irin murya, lahu jahawarin, wata gauruwar murya, ya ƙwalla masa kira, ba manzon Allah ba kuma yace ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gauran sunan haka ita ce gayansa. Saboda wannan an ce a domin akwai banbanci tsakanin ƴan binni da ƴan ƙauye. Akwai abin da ɗan binni zai yi sai gaya kamar zai ɗan ji nauyi, akwai abin da ɗan ƙauye zai shi ko a gurinsa ba wani abu bane. Kuma kowa irin ƙauyukanmu da biranenmu duk ɗaya ne, in ba dai yanzu da birane ƙauyuka suka zamanto sun kusanci binni ba, kusan duk an haɗe an zama abu ɗaya. Mun fi su kwata, mun fi su lunguna, sun fi mu fili, mun fi su sauni sauro, sun fi mu iska mai daɗi. Ko ba haka bane? Yawwa. Mun fi su wayo, sun fi mu gaskiya. To shi ne. To wannan sai suka yi masa irin wannan kira. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ka zo haka zai karbe ka. Ba zai maka wani abu wanda zai tozarta ka ba, wanda zai bata maka. Haka sallallahu alaihi wasallam. Mutumin da ya zo yi atishawa, watan atishawa ki sai yi magana irin kamar eh atishawa ita alhamdulillah sai aka kalle shi wannan abin da yi wasu suka nuna masa dai alama a cikin sallah ba haka ake ba shine ina shiga uku na lalata kaga a cikin sallah ya ƙara wani abu yayi wani abu ba daidai ba an masa magana an nuna masa alama a cikin sallah yace na shiga uku na lalata sai sahabbai suka danye haka tafi suka buga cinyoyin su sai ce wa su kula ummaya ya ƙara cewa na shiga uku libatan zuruna ilayya hakaza me yasa kuka tsara min ido haka a cikin sallah to bayan an gama sallah shine annabi ya kira shi yace wannan sallar ba a magana duk wani abu wanda mutane suke faɗa ne da kullum ba a yin sa a cikin sallah takbir ne da tasbihi da wane ne a cikin sallah da karatun alqur'ani to shine yake fadar manzon Allah yace wallahi bai tsawatar da ni ba bai zage ni ba bai dace ni ba gyara mun kawai ga ba kawai da izo ya tsari abu ya tsada su annabi suna zaune a gabas sa an kewaye shi yace assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam kai sai ji a kan baya ya kwaba wannan sai yana fadi akai kansa annabi ya ce ku kyale shi kar ku yanke muku tsarin sa ya ga muku tsarin sa annabi ya ce zo ne yace ku debo guga ɗaya ku zuba aka zuba sai ce nan gurin ba a fitsari a nan sai ce Allah kai mun gafara da ni da Muhammad kada ka haɗa kowa da ni mu biyu saboda daɗin abin da aka yi masa na muhabbara to shi ma irin wannan ba ƙauyen ne sai yake cewa sai manzon Allah ya fa ajabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nahwa min sautihi kamar yadda yi ba sa wannan gauran kiran shi ma annabi sai ibi irin nasa sautin yace ha umu ganina kin da san ba kauye ne shi ma sai ya sauko ya rage nasa tsawon yace ganina fa qultu to shi wannan sahabin Safwan ibn Affan yace sai nace wai hak kai kanka ukhdud min sautik yi kasa da muryarka fa innaka inda nabi sallallahu alaihi wasallam kana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha an hada ka wannan ayu alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ya dawo masa wannan aya fa qala tunda ba kauyen ne na gaskiya sai ce wallahi la aghdhu bazan yi kasa da muryarka ba qala al-a'rabi kawai ya ci gaba tambaya watan balaraban kawai tambaya yake so yi wa manzon Allah shi kuma wancan sahabin Safwan ibn Affan yana son ya kafa dalili akan manzon Allah ya taba yin bayani akan kauna sai yace wani ba kawai ya zo yayi wannan tambayar ka kuma irin halin ba kauya wannan ana koya mana ne kada mu zama haka mu kada ka daga muryarka sama da kima kada ka yi raha sama da kima kada ka yi wasa sama da kima ko na abu ka dauke shi sai 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 ce almar'u yuhibbu alqawma walamma yalhaq bihim mutum ne yake kaunar wasu mutane amma ba zai iya riskar su ba saboda aikin sa watan ba shi da aiki mai yawa wanda zai isar da waɗannan mutane amma yana kaunar su qala annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi yace almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake kauna yawmal qiyama a ranar alqiyama ko da aikin ka bai kai nasu ba indai da gaske kake kana son waɗannan mutanen to Allah zai hada ka da su to a nan gurin ne malamai suke cewa a hirdin mutum ya ji yana kauna wani arni duk gatan da yake masa duk kyautar da yake masa duk alherin da yake masa ka bar iya alherin iya hannunka kada ya shiga zuciya in ya baka ka karbe amma ko baka son sa saboda Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu duk matsayin su kuwa ko da iyaye ne ko ƴan uwa ne ko dangi ne ko ma wane ne to kun ga nan gurin tunda aka ce za a tashe ka tare da mutanen da kake kauna in ya zama to kana kaunar waɗanda ba sa kaunar Allah in ka tashi a tuta su ba shikenan magana ta lalace kisa wala'in ka ya zaman to ga ƴan uwanka musulmi amma mu'amala za su iya yinta da kowa amma ta zaman to tana da iyaka tana da ka'ida kuma ana la'akari da abin da ba zai cutar da mutum ba a addinin sa ko kuma a duniyar sa fa ma zala yuhaddithuna hatta zakara baban min al-maghrib to daga wannan maganar da annabi yayi sai wancan sahabin yake cewa sai annabi ya ci gaba da bamu labari yana karantar da mu yana biya mana hadisi hatta zakara baban min al-maghribi sai dai ambaci wata kofa wacce take yamma masiratu ardihi tafiyar da za a yi a fadin kofar aw yasiru rakibu fi ardihi ko kuma inda mutum zai hau doki ko zai hau abun hawa zai iya yin tafiya a fadin kofar an bude ta 40 aw 70 ama shekara 40 ko shekara 70 baka kure ba kana sufyan malam sufyan yace ahadur ruwa shine ɗaya daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisin qibala shami wannan kofar tana bangaren kasar Syria shine sham khalaqahu Allah ta'ala Allah ya halitta wannan kofar yawma khalaqa as-samawati wal ard lokacin da ya halitta sammai ya halitta kasai a lokacin ita ma wannan kofar aka halitta ta maftuhan litawbati an bude ta an wangare ta saboda tuba la yughlaqu ba za a sake kulle ta ba hatta taqulu ash-shamsu minhu sai sanda rana ta budo ta nan to wannan kun ga ya kara tabbatar da wannan magana cewa ko ta kofa dan an bude ta za a ci gaba da karbar tuban mutane idan kuma an rufe wannan kofar ba tuban wanda za a kara karba ina ga dole mu tsaya a dangana ko a ce mu kara karba dai hadisin saboda wannan gida da kuma sosai amma dai kin tsaya nan insha Allah kai musafi da zuwa wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam